Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25 da kuma mita 60. Ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Haka kuma ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 302.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niya da download da kuma Nomad FM a jamhuriyar Niger. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Himmaya Lice da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki muke muku barka da hantsi. A cikin wannan shiri za ku ji shin me yasa ne wasu mutane domin suna da mukamai ko kuma suna ganin sun fi wasu ƙarfi domin idan irin waɗannan mutanen ko wani ya yi musu ko ta musu laifi sai su nankaɗa musu duka ko kuma su musguna musu. Za ku ji ta bakin wani masanin halayyar ɗan Adam, Malam Awwal Abdulkadir Albarade. Gwamnatin jihar Niger ta tallafa wa 'yan gudun hijirar Boko Haram, kuma muna da rahoto na musamman akan yadda masakun Kaduna suka durkushe.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya tabbatar da fili kan ɗan ƙasar su din nan John Risdale da aka yi garkuwa da shi a kudancin Philippines a bara bisa neman kuɗin fansa har dala Amurka miliyan 21 wanda wasu 'yan ƙungiyar ta'addanci masu alaƙa da alƙa'ida suka nema. Kisan da Prime Minister ya bayyana da cewa ba wani dalilin yin kisan da ya wuce kisan gillar tsohon ma'aikaci wanda har ya yi ritaya. Risdale na ɗaya daga cikin 'yan Canada din nan guda biyu da aka sace tare da manajan gandun daji ɗan ƙasar Norway a watan Disambar bara wanda makonni biyu da sace su 'yan bindigar Abu Sayyaf suka fidda faifan bidiyon neman kuɗin fansar na neman dala miliyan 21 a kan kowane mutum guda daga waɗanda aka yi garkuwar da su, inda aka ga waɗanda aka sace ɗin suna magiyar neman a ceci rayuwarsu a faifan bidiyon. Bidiyon da ya bayyana a kwanan nan kuma ya bayyana cewa za a kashe Risdale a ranar 25 ga watan Afrilun nan idan har ba a biya kuɗin fansar ba.
Jiya Litinin da daddare, shugaba Barack Obama ya dawo birnin Washington DC daga tafiyar mako guda da ya yi wacce ta kai shi ƙasashen Saudi Arabia da Burtaniya da kuma Jamus. A lokacin wannan tafiya, Mr. Obama ya jaddada amfanin ƙawancen Amurka, musamman game da yadda yake kallon hakan a matsayin abin buƙatar yi domin daƙile 'yan ta'addar ƙungiyar ISIS, tare da ganin an wargaza tsokanar faɗin Rasha a ƙasashen Ukraine da Syria. Shugaban na Amurka, wanda ya yi amfani da wannan tafiya zuwa ƙasashen ketare domin ƙoƙarinsa na daidaita akalar abubuwan da ya yi don 'yan baya, shugaba Obama ya yi kira a wani jawabi da ya gabatar a Jamus a jiya Litinin cewa Turai na fuskantar mawuyacin hali. To amma ya ce ya kamata shugabannin yankin su saka idanu wajen rashin daidaiton kuɗaɗen shiga da ilimin matasa da daidaita albashin mata. Shugaban ya ce idan har ba su magance waɗannan matsaloli ba, to ɓata gari za su yi amfani da wannan dama.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. A jiya Litinin aka bindige wani janar ɗin soja har lahira a Burundi lokacin da yake ƙoƙarin sauke 'yarsa a makaranta. Wannan abu ya zo daidai lokacin da kotun hukunta laifuffukan yaƙi ta duniya ta ce za ta sa wa ƙasar ido game da ɓarkewar rikici. An kashe mashawarcin shugaban ƙasar Burundi ɗin, janar Athanase Kararuza, tare da matarsa da ɗaya daga cikin masu tsaron lafiyarsa a Bujumbura, babban birnin ƙasar. Har ita 'yar tasa ta ji rauni a wannan hari da ya faru a gaban makarantarsu. Magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya, Ban Ki-moon, ya yi Allah wadai da wannan harin da aka kai wa janar ɗin, wanda ya taɓa aiki da dakarun kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Ba dai wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari zuwa yanzu. Rikici dai tsakanin magoya bayan shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza da magoya bayan abokan adawarsa ya faru ne tun a watan Afrilun shekarar 2015, lokacin da shugaba Nkurunziza ya sanar da neman tazarcinsa karo na uku na mulkin ƙasar, wanda ake kallo a matsayin abin da ya saɓa ma kundin tsarin mulkin ƙasa.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya la'ani kashe wani ɗan ƙasar Bangladesh mai suna Zulhas Manan, ɗan rajin kare 'yancin 'yan luwaɗi wanda kuma ma'aikacin ofishin jakadancin Amurka ne a birnin Dhaka. Mr. John Kerry ya allawa dai da kisan ne a wata sanarwa da ya gabatar jiya Litinin. Wasu mahara da ba san ko su wane ne ba suka dadda tsashiyar lahira a gidansa tare da abokinsa a birnin Dhaka. Zulhas Manan, wanda kuma ya taɓa yi wa hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka da ake cewa USAID a takaice aiki a matsayin mai kula da harkokin baƙi, yana cikin gidansa da wani abokinsa mai suna Tanai Manjurda lokacin da mahara guda biyar suka isa, waɗanda suka ɓadda kama a matsayin masu kai saƙonni suka shiga suka daddatse su. Zulhas Manan, ɗan shekara 35, shi ne editan wata mujallar ɗaya a ƙasar mai suna Rubban da ake bugawa ta game da fafutukar kare 'yan luwaɗi da makamantansu. Har yanzu dai 'yan sanda ba su gano waɗanda suka kashe su ba, amma kwamishinan 'yan sandan birnin Dhaka Asaduman Miya ya ce wannan kisa ne da aka shirya don auna su mamatan. Labaran duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mutane ko domin suna da mukamai ko kuma su jami'an tsaro ne sai kawai su daki wani wanda ya yi musu laifi. Misali, wata 'yar majalisa wadda kwanaki jami'an tsaro suka ci mutuncinta wai kawai domin ta wuce jerin gwanon motocinsu domin suna dauke da wani mai makami. Shin me yasa ne wasu mutane suke da wannan mugun hali? Wakilin sashen Hausa Nasiru Alheka ya buƙaci sanin dalili a hirar da ya yi da Malam Awwal Abdulkadir Albarade, wani masanin halayyar ɗan Adam.
Ina ga za mu kalli abin ta ɓangarori daban, wato dangane da waɗanda suka aikata wannan abu, shi rashin bin doka wajen aiwatar da nauyi da yake kan mutum. Misali, ɓangaren jami'ai na gwamnati wanda suke da mukami kamar gwamna ya yi wani abu makamancin haka, to za mu ɗauka cewa wannan wato wani jiji da kai ne ko kuma ɗagawa ne da ɗage da masu riƙe da mukami na gwamnati suke yi. Gwamna ya aikata haka, za mu iya ɗaukansa kuma ta ɓangaren kasancewan yana jin cewa yana da wannan kariyar da kundin tsarin mulki ya bashi. Irin wannan duka za su iya kasancewa dalilai. Permanent secretary a ce ya mari messenger ko kuma ya mari assistant director ko director, wannan shi ma za mu iya ɗaukansa a babi na ɗagawa da kuma wani bautarwa da alaƙantuwa da su waɗannan ma'aikata suke da permanent secretary ko kuma da wani babba a ma'aikata, ganin cewa rabonsu da asaransu da ribansu duk yana ta'allaƙi ne ga wannan mutumi, don haka zai iya yin abin da ya ga dama. Idan muka kalli abin kuma ta ɓangaren jami'ai, wato masu kayan sarki, 'yan sanda, sojoji da sauransu, za mu iya kallon abin ta ɓangaren cewa su akwai wani abin da za mu ɗauke shi a babi kamar jahilci. Su wa ake ɗauka a waɗannan mukamai ɗin? Idan muka ɗauki 'yan sanda, za mu ga cewa a baya-baya mutum yana samun aikin ɗan sanda ne ta hanyoyi daban-daban waɗanda za ka samu ba su dace ba. Wani zai ba da goro ne a bashi appointment. Ta ƙadari shi ne ake tura shi aikin soja ko aikin ɗan sanda. Mutumin da bai da hali ko tsohon ɓarawo, na taɓa ji da kunnena ana tattaunawa wane fa yanzu yana prisoner, wato yana gidan kaso. Yaya za a yi da shi in ya fito, saboda ta ƙadari ne. Amma shawaran da aka fi ƙarfafawa shi ne kawai yana fitowa tunda ya gama sakandare a sama masa aikin ɗan sanda. To kaga wannan, idan aka fito da shi aka ce shi ne mai kula da tsaro ko jami'i akan wani abu, babu abin da za a samu, babu wani sakamako da za a tsammani wanda zai kawo ta natija mai kyau. Za su iya kasancewa suna amfani da kayan maye wanda kwanan nan su kansu manya-manyan jami'ai suna tunanin cewa ya kamata a sa ido akan waɗanda ake ɗiba a aiki, saboda mutane ne waɗanda ba su da halayya suna amfani da kayan maye, kuma nan sai ka ji an ce an sake bullet can wurin ya fita ya ji ya harbuwa ne, a ce saka samu kuma duk ba wani abu bane sakamakon yanayi ne na maye. Kenan jahilci na wanda ake ɗauka a aiki da kuma rashin ɗabi'a ɗabi'antuwa da halaye na gari yana iya kasancewa dalili. Sannan ta ɓangaren su mutane, za mu iya fuskantar abin a babi guda biyu: jahilci da rashin sanin 'yanci nasu na kansu.
Wani masanin halayyar ɗan Adam kenan. Daga can jihar Niger kuma, wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsali Ya aiko da rahoton cewa gwamnatin jihar Niger din ta kai wa 'yan gudun hijirar Boko Haram da ke jihar agaji.
Kayan tallafin dai sun hada da kayan abinci da baburan hawa da kuma jiragen ruwan kwale-kwale. Bayan da ya mika kayan tallafin gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ga abin da yake cewa.
Mun dai wannan mataki saboda suna cikin wani hali kuma duk mutumin da aka ce ya bar garin su ya bar gidan shi ya zo ba kun waje ba tare da komai ba to ina ganin lallai ya kamata gwamnati taimaka musu mun taimaka da kayan abinci amma babban abu shine muna fatan za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a garurukan su da gidajen su saboda kowa ya koma gidan shi
na'am amma anan saboda kyautatuwar tsaro san sarunan nasu akwai wani mataki da kuka dauka
eh akwai mun samu labari in sun zo farko ana duba a tambaya ga ko wasu irin mutane ne kuma kauyukan da ke zaune da su suna sa musu ido sannan kuma yan sanda da sauransu su ma sun san da zaman su
yan gudun hijirar dai sun nuna godiya akan wannan tallafi sai dai a ɗaya gefen sun ce suna fama da rashin magani a sansanonin da suke kasancewar akwai da dama daga cikin su da ke fama da rashin lafiya
alhamdulillah sunana Aba Muhammad to a takaice gaskiya ina kira ga shugabanni wannan taimako ne na abinci akwai mutanen mu da yawa waɗanda na san cewa gaskiya ba sa da lafiya suna nan sansanin mu muna zaune
menene yake damun su
eh to gaskiya jinyace da yawa dai ana kai su rashin ana kai su asibiti sai a ce gaskiya jinin su ya kare sai ya zama wannan jini kamun a samu wanda kudin da za a yi treatment din waɗannan mutane sai ga wasu daga cikin su an samu da yawa rayukan su sun fita
su mutane ne kuke
eh kware da gaske mutane za su kai kaman mutum 15 wanda na sani cewa sun rasu kashin cewa rashin ba su da jini
sunana Abubakar Usman eh mun ji dadin wannan abin da aka tallafa mana da shi
yanzu ka menene kake tunawa musamman a cikin yanayin rayuwarka na gudun hijiran nan
akwai abin da na tuna shi din kusan kwalla zai fita a idanuna saboda ina tuna abubuwan da yake da nafi karfin su a yanzu kuma na dawo kusan sai dai tallafi
shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce suna yin wani abu akan wannan matsala
Yanzu nan ko da muka tashi da na samu wannan bayani na karancin magunguna na yi maza na sami commissioner lafiya kuma mun tattauna da shi ya kuma umarce ni da in tura directors ina su je su nuna mishi database namu saboda a samu yadda za a yi a aika musu da magunguna a wuraren da suke zaune
yan gudun hijirar dai da yawansu ya kai 800 sun ce sun fito ne daga yankin Doron Baga a jihar Borno yayin da wasu kuma suka ce sun fito ne daga yankin Difa da ke jamhuriyar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da yan mata
An jima kaɗan za mu gabatar muku da wani rahoto na musamman akan yadda masakun Kaduna suka durkushe. Kada mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta taimaka aje a sulhunta karyan matan su di mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba wadanda akai garkuwa da su tausaya Najeriya kasar mu ce mu reno saboda yan baya ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da yan mata Najeriya kasar mu ce kun ga ba za mu bar ta ba ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da yan mata ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba ku tausaya garkuwa da yan mata mu har hada kan mu duk mu yi mata aikin ci gaba ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da yan mata masu tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba ku tausaya wadanda ku kai garkuwa da mata abinda lumana bai ba mu ba kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba Najeriya kasar mu ce mu reno saboda yan baya ku tausaya wadanda ku kai garkuwa da yan mata kowa a bashi aiki kuma kowa ya kama aiki sannan kula da haiki shugabanni kula da haiki talakawa kula da haiki sojoji kula da haiki yan sanda kula da haiki kar da kasar mu ta wargaje a tausaya gaza sannan a taimaka
Allah ya ba mu zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali da arziki
amin summa amin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya dubi yadda durkushewar masakon Kaduna ya shafi rayuwar jama'a
Saran sake farfado da wasu daga cikin masakun da suka mace a arewacin Najeriya na ƙara dusashewa biyo bayan yadda wasu daga cikin masakun musamman ma dai mallakin gwamnonin arewacin Najeriya suka kwararrabe Masakar Kaduna ta Kaduna Textile Limited da aka sani da KTL wadda mallakin gwamnonin arewacin Najeriya ce na cikin masakun da ke cikin wani hali yanzu duko da yake a lokacin da masakar ta fara aiki a 1957 ta dinga samun wa da akalla mutane 4000 zuwa 5000 ayyukan yi kullun kwana Ya zuwa yanzu dai mafi akasarin waɗannan masaku da ke yankin Kakurin ƙaramar hukumar Kaduna ta kudin jihar Kaduna suna cikin wani hali musamman KTL din da hata na rufin wannan masaka ai riga an yaye shi me yiwa irin wannan matsatsin matsanancin hali da su waɗannan masaku ke ciki ne ɗaya daga cikin tsohon ma'aikaci a masakar ta KTL Alhaji Umar Muhammad ya ce halin da ita wannan masaka ke ciki abin damuwa ne matuƙa
to tare masaka ko masaku da ce wani abu ne da yake zai kasance wato daban tausayi daban al'ajabi da kuma ban mamaki ga masakon nan an rufe wasu har kayan cikin kamfanin duk an kwakwashe abin sai ka rasa ina aka nufa ko ina ma za a
Comrade Muhammad Azare shugaba ne a ɗaya daga cikin masakon da ke yankin Kakurin jihar ta Kaduna kuma ya ce yanzu ka ma'aikatan da suka yi aiki a waɗannan masako fa na cikin wani hali
masako da suka rufe ma'aikatan su suna cikin halin kakanuka yayin hali mai mawuyaci musamman idan ka diba abin da yake faruwa da ainihin tattalin arzikin kasar gaba daya wanda mai aiki ma yayi kare balle wanda ba shi da aiki mafi akasarin ma'aikatan nan da yawa cikin su sun mutu ba tare sun ga hakokin su ba domin godansun su ma wanda suke zanna a gidajen haya an kokore su ba maganar asibiti ake ba ba maganar ainihin makarantar yoyin su yaran su ake yi ba
Comrade Azare ya ce tabarbarewa waɗannan masaku da su suka san lokacin da suke samar da ayyukan yi ga al'umma fa na matukar damun su
gaskiya kamar arewa da KTL waɗannan kamfanonika an sace mafi akasarin mashin din da suke aiki da ma'aikata suke aiki da shi wanda kuma yara masu zari zo na gari banza sun yi watandar wannan kayan kamfanonika wanda idan ka je gurin in ka san kamfanin da idan ka je gurin sai ka zubar da hawaye saboda irin halin da kamfanonikan nan suka samu kansu na barnata dukiyoyin su da mashin din su da duk abin da ya shafi kadarorin wannan kamfanin da aka yi
kai ba masu gadi ne wanda suke kula da wannan injiniya da ake ta dibewa
eh to ai babu je za a mutun ya zanna yana gadi ba a biyan sa ai inda da security din ko kuma masu gadi din a gurin nan duk wani barnar da aka yi ba ta kasance ba
to ko kimanin mutane nawa ita wannan masaka ke samarwa da aikin yi lokacin ana aiki kan jikin karfi Alhaji Umar Muhammad ɗaya daga cikin tsaffin ma'aikatan da ya aji aiki kafin masakar ta narke.
A lokacin da nake aiki KTL ɗin aiki, mu 4200 ne ma'aikata kuma muna kai da kawowa kullum muna gudanar da aiki.
Lokacin ana neman kayan da kuke sakawa ne har ta rayu koko kawai dai gwamnati take taimakawa.
Ai su sun sanar da wani abin da suka yi da suka kama sai suka ce a daina shigo da kaya. Su za su yi a kansu rigar da za su a wayarsu dole ne ya kasance a yi ta nan. Saboda haka ba maganin ma kaya jira ma ake za ka ga mutane daga Kano an zo ana da motoci ana ta lodi ana dauka kaya ana tafiya da su
su ma dai mazaunan anguwar ta Kakuri waɗanda anan ne waɗannan masaku suke sun ce sun shiga cikin wani hali tun bayan da rukunin masakun da ke yankin na Kakuri suka daina aiki
sunana Alhaji Aliyu magayakin Kakuri
eh lokacin da komai yake tafiya daidai ba wani matsala
wurin za ka ganshi komai yana tafiya daidai, amma irin yanzu wurin ya zama ba komai a cikin wurin nan in ban da macizai.
Sunana Alhaji Kabiru Hamza, ƙauren Kakuri. Ni haifaffen Kakuri ne, cibiya na Kakuri. Tsakani ga Allah, lokacin da masakon nan ke aiki a irin wannan lokaci da ka zo muke wannan interview da kai, da kai karan kanka za ka ga abin mamaki. Don duk gaba ɗaya gindin dogon nan za ka tarar da 'yan kasuwa iri daban-daban, Yarbawa ne, ƙabilu iri daban-daban, ana ta gudanar da harkoki.
Ya za ka haɗa da yanzu?
To gaskiya yanzu akwai koma baya. Sakamakon mutuwan wannan kamfani ya haddasa mana barayi, an samu 'yan ta'adda iri daban-daban.
Malam Abdullahi Dairu Kakuri, mazaunan yankin Kakuri ne, da ya ce su suna kallo ake tafka sace kayan wannan masaka, amma ba su da bakin magana saboda barazanar da ka iya biyo baya.
Matasan garin nan gabaki ɗaya ko ta wani gari suke zuwa, suna haɗin kai su zo su shiga. In sun shiga din nan za su ɓaɓɓalle duk su kwashe.
Yanzu kana nufin duk an sace abubuwan da ke
ba komai da yake ciki. Banda katanga kai kwakwano na sama dina ma sai wanda suke kusa-kusa da baki hanya wanda ake musu magana. Mutane nawa ne ana ta kashe ana
kana kallo wannan masaka ta mutu?
Abinda ake yi wallakocin matasanmu na su ba dama kai magana fa. In kai magana da dare za a zo a bi ka kashe ka.
Kan kawai kai magana ana taɓa kayan gwamnati?
In kace ya za ku yi irin wannan, to in dare ya yi wallahi gidanka nan za a zo a ciccire shi a ce to kai me amfanin ka ma a duniya.
Shi ma Alhaji Aliyu Magayaki, mazaunin yankin Kakuri ne, kuma tsohon ma'aikaci a ma'aikatar ta KTL, ya ce akwai wasu daga cikin ma'aikatan da suka ci guba saboda zaman takaici bayan mutuwar wannan masaka.
Akwai wanda ma muka sani ma su sun ci guba ne ma saboda abin da kake yi a gidanka, ka ci da iyalinka, ka biya musu makaranta, yi zo wannan abu babu. Akwai wanda ma kwalba ya ci ma ya kashe kanshi.
To ko ta yaya za a iya farfado da waɗannan masaku, musamman ma dai mallakin gwamnatocin Arewa? Kuma da waɗannan irin injina ko na'urori za a iya farfado da waɗannan masaku don yin daidai da irin wannan zamani? Waɗannan wasu ne daga cikin wasu tamboyi da waɗanda suka gane wa idansu halin da waɗannan masaku ke ciki yanzu ke yawan yi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Yanzu dai nan misalin karfe 3 da wajen minti 23 na dare a agogon Washington DC, kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu da kuka bari a kan faifai.
Ina so in yi amfani da wannan dama in shirya ga CTR, wato masu kulawa da albarkatun mai na jihar Kaduna. Tsakani da Allah, ba kwa taimakon wannan gwamnati don a ga an maganta wannan wahalar mai musamman a nan jihar mu ta Kaduna. CTR sun zo wani gidan mai wanda ake ce mishi ADGIL. Suka zo ko minti 30 ba su yi ba, bayan sun koma suka gaya ma mutane cewa mai ya kare. Waɗanda GPR suna aikinsu da za su bari waɗannan mutane su rena musu wayo ba. To don Allah, don Annabi, ina kira da GPR, don Allah, ku musulmai ne da Kirista, ku tsaya ku yi aiki tsakaninku da Allah, saboda a ga an maganta wannan gidan mai. Da fata Voice of America za ku kai wannan kuka nawa ga gwamnatin Najeriya, ta ji GPR masu kulawa da albarkatun mai gyara harkansu. Na gode.
Assalamu alaikum, magana Alhaji Abubakar Malam Mahamudu Dindi, mazamni garin Wari, jihar Delta. Ra'ayina dangance da wannan jerin gwano da wani bangare na 'yan ƙungiyar fararen hula na jamhuriyar Nijar suka so su yi, To gaskiya ina kira ga wannan ƴan kungiyar fararen fulla. Wannan zance da suke yi na wani wai ba su yarda da wannan gwamnati ba, ko kuma wai su wannan mulki kamar ba demokrasiya a Niger. To wannan fada ne suke yi, domin da ba demokrasiya a Niger ba su isa ba su ce za su fito su ce har za su faɗi albarkacin bakinsu, kuma alhali ana cin su, ba wani wanda ya hana su abinda za su faɗa. To sai dai gaskiya muna goyon bayan hukumomi da suka hana musu wannan jerin gwano, domin in ka duba daga mafi yawan ma 'yan kungiya 'yan kwadagon suna nuna cewa wannan abun bai kamata ba a kyare gwamnati ta sami hanya wadda take ta san abin da zai zama menene mafita game da al'amuran talakawan ƙasa, ba cewa wai a turo su ba don wata manufa su zo su ce su dagula ma gwamnati da 'yan ƙasa abubuwan da ya kamata a yi na ci gaban ƙasa. Don haka ana kira gare su wannan abubuwan da suke son soka a cikin ƙasar Niger ba abu ba ne wanda zai yi, kuma ba abu ba ne wanda ya dace. Don haka idan su ba su san shawara da za su bayar ba, to su je su koma gefe su sa ido su bar gwamnati ta yi ayyukanta.
Assalamu alaikum, sunana Nasiru Kaftun daga nan birnin Kebbi. Ina nutsa babban godiya ta ga shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari kan umarnin da ya ba su na buɗe rumbun ajiye abinci na ƙasa, na cewa a buɗe ton 10,000 na abinci a alfahamu jama'a. Gaskiya halakki ganin gaskiya haka dai ya yi, ta kuma wanga ya nuna mu cewa shugaban ƙasa shi ne mai jin tausayin talakawan Najeriya. Allah ya saka da alfahari. Amma ina jan hankalin shugaban ƙasa kuma da muƙarraban da ya sa kan cewa ya kamata wannan a nuna siyasa gare shi. Gaskiya ni sha da zan ba su a sa sojoji su raba wannan ajin. Wallahi duk an ka yi magana cewa a ba 'yan siyasa ko kuma gwamnoni ko kuma wasu jihohi a ba jihohi su raba abin nan, wallahi za su mai sai siyasa, kuma talaka ba zai amfani da komai ba. Komai ba zai gane ba, zai ƙare da wajen 'yan siyasa da sauransu. Saboda haka ni shawarar da zan ba su kenan, gaskiya a sa sojoji su raba wannan abubuwan. Na gode, ni ne na tsoka fin daga nan birnin Kebbi.
To madalla, kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
Firaministan ƙasar Canada Justin Trudeau ya tabbatar da filla kan ɗan ƙasar su ɗinnan John Risdale da aka yi garkuwa da shi a kudancin Philippines a bara bisa neman kuɗin fansa har dala Amurka miliyan 21 wanda wasu ƙungiyar ta'addanci masu alaƙa da Al-Qaida suka nema. Kisan da firaministan ya bayyana da cewa ba wani dalilin yinsa face kisan gillar tsohon ma'aikacin da har ya yi ritaya. Rizal dai yana ɗaya daga cikin waɗanda aka kama 'yan ƙasar Canada guda biyu da aka sace su tare da wani manajan gandun daji na ɗan ƙasar Norway a watan Disambar bara. A daren Litinin jiya ne shugaban Amurka Barack Obama ya dawo birnin Washington daga tafiyar mako guda da ya yi wacce ta kai shi ƙasashen Saudi Arabia da Burtaniya da kuma Jamus. A lokacin wannan tafiya, Obama ya jaddada amfanin ƙawancen Amurka musamman game da yadda yake kallon hakan a matsayin abin buƙatar yi domin daƙile 'yan ta'addar ISIS tare da ganin an wargaza tsokanar faɗar Rasha a Ukraine da Syria. Shugaba Obama na Amurka wanda ya yi amfani da wannan tafiya zuwa ƙasashen ƙetare domin nuna ƙoƙarinsa na daidaita alaƙar abubuwa da ya yi don 'yan baya. Shugaba Obama ya yi kira a wani jawabi da ya yi. A jiya Litinin aka bindige wani janar ɗin soja har lahira a Burundi lokacin da yake ƙoƙarin sauke 'yarsa a makaranta. Wannan abu ya zo daidai lokacin da kotun hukunta laifuffukan yaƙi ta duniya ta ce za ta sa wa ƙasar ta Burundi ido game da ɓarkewar rikici. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya la'ani kashe wani ɗan ƙasar Bangladesh mai suna Zulhas Manan, ɗan rajin kare 'yancin 'yan luwaɗi wanda kuma ma'aikacin ofishin jakadancin Amurka ne a birnin Dhaka.
To ma sauraro, ƙarshen shirin wannan hantsi kenan, sai kuma shirinmu na la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki, nake mana fatar alheri. A wani lafiya.